Foto na biyar. Isra'ilawa sun tsere daga Ai. Akwai wannan labari a cikin littafin Yosuwa Sura 7, aya 11 zuwa 12. Isra'ilawa suka yi farin ciki sosai domin sun ci nasara, sun hallaka birnin Yeriko. Amma ba su sani ba, mutum guda daga cikinsu, wato Akan, ya yi rashin biyayya ga Ubangiji Allah. Akan ya saci wani abu daga dukiyar da aka keɓe lokacin da aka hallaka birnin Yeriko. Isra'ilawa suka ci gaba zuwa wani birni da ake kira Ai. Yosuwa ya aika manzanni biyu domin su gano yadda birnin Ai yake. Suka tafi suka dawo da labari. Suka ce Ai ƙaramin birni ne, irin wanda ba dukan sojojin Isra'ila ke buƙatar hawa ba, kamin su hallaka ta. Da jin haka, sai Yosuwa ya aika sojawa kaɗan domin su yi yaƙi da Ai. Amma Isra'ilawa suka yi mamaki. Mutanen Ai suka fito suka gabza yaƙi da Isra'ilawa. Sauran Isra'ilawa suka gudu daga gaban mutanen Ai har aka kashe kima daga cikinsu. Yosuwa da sauran jama'a ba su ji daɗi ba ko kaɗan. Ba su gane abin da ya sa Allah ya ƙi taimakonsu ba. Suka yi addu'a ga Allah domin shi bishe su bisa ga abin da suke yi. Allah ya amsa masu, ya ce, Isra'ilawa sun yi zunubi. Wani mutum ya saci wasu abubuwa a cikin Yeriko, kuma ya adana makanshi. Don haka, Isra'ilawa ba za su iya tsayawa gaban abokan gabansu ba. Dole, sai kun kashe mutum wanda ya aikata wannan mugunta. Idan ba ku yi haka ba, to, ba zan kasance tare da ku ba ko kusa. Allah ya umarci Yosuwa ya tara dukan jama'a, ƙabila-ƙabila, gobe da sahe, domin ana buƙatar a gano wanda ya aikata wannan mugun abu.